أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا متى بيرغ وتر ربيع الأول شكرا دبو دا دريه دو دا أربعين دا تقوى سجرة منزل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة shine ya dace da 18 ga watan 8 shekara 2026 shekara miladiya. Dan uwa, zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah, wallafar al-Sheikh Muhammad Sali al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Dan uwa, a jiya mun karkare akan fasali na 11, yau kuma zamu tashi insha Allah ta'ala farkon al-faslu thani ashara, fasali na 12, min ahkami salatil jama'a, alice daga cikin hukunce-hukuncen sallar jama'a. Ma'ana malamin zai tattauna ne game da abin da ya shafi sallar jam'i da muke yi tare da liman. Wannan na ɗaya daga cikin mizar wannan littafi na Malam Uthaymin, wanda ya fi tattaro abubuwa gaskiya ƙwarai da gaske sama da na Malam Albani. Sifatus salah na Malam Albani, in bayani kake akan gundarin sallar, ita sallar kadai, to gaskiya babu kamar sa. To amma in dai kuma abin da ya shafi sallar gabanta da bayanta da abin da ke da alaka da ita, wannan littafi ya fi gamewa. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Amin. Dan uwa, sallar jam'i, ta mu shiga cikin bayanin malam, mu sani cewa malamai sun karu juna sani game da hukuncinta. Shin menene hukuncin sallah a cikin jama'a? Jumhurul ulama min al-ahnaf wal malikiyya wal shafi'iyya, waɗannan malamai guda uku duk sun tafi akan cewa sallar jam'i sunna ce mu'akkada, sunna ce mai ƙarfi ta yadda bai kamata mutum ya batta ba in ba da akwai wani uzuri da shari'a ta yadda masa ba. Yayin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa man wafaqahu, da kuma ahlul hadith, malaman hadisi su kuma suka tafi akan cewa ita sallar jam'i a gaskiya wajibi ce. Suka ce dole ce, yadda idan mutum ya batta ya saba Allah madaukakin sarki yayi laifi. To an samu bangare na uku, su ne malaman zahiriya. Su kuma malaman zahiriya cewa suke ma sharadi ce, sharqun min shurufis salah, ma'ana sallar jam'i sharadi ce daga cikin sharadin sallah. Aka ce sharadi daidai yake da idan zaka yi sallah kai alwala. Yanzu mutumin da zai sallah, ai dole ne kowanne irin yanayi ne sai yayi alwala, ko kuma abin da ke tsayawa a matsayin alwala ita ce taimama, haka ne? To haka sallar jam'i take, da mutum zai sallah ba tare da jam'i ba sallar sa ba taimama. Wannan shine ra'ayin zahiriya, kuma shine ra'ayin da Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah da wasu daga cikin malamai suka tafi akai cewa sallar jam'i shar'i ce daga cikin sharadin sallah. To sai dai zancen da yafi ƙarfi, yafi dacewa da dalilai na Al-Qur'ani da hadisi, shine fadin malaman tsakiya waɗanda suke cewa sallar jam'i mecece? Wajibi ce. Wannan yafi dacewa da nassoshi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su malam shi ne ra'ayin da malam ya tafi akai, kuma shi zai kawo mana insha Allah ta'ala. Amma na kama nan idan mu san sabanin da malamai suka yi akai, akwai wancan maganar, akwai wannan. Malam ya ce salatul jama'ati, ita sallar jama'a, ittafaqal ulama'u ala annaha min ajalli ta'ati wa akidiha wa afdaliha. Malaice malamai sun yi ijma'i, malamai sun haɗu sun yi ittifaki, ala annaha min ajalli ta'ati, cewa ita sallar jam'i tana daga cikin mafi girman da'a ga Allah madaukakin sarki. Duk malamai sun haɗu idan kana neman ibadar da take daga cikin mafi girman ibada da ake neman kusancin Allah madaukakin sarki da ita, akwai sallar jam'i. Wa akidiha, tana daga cikin mafi ƙarfin ibada. Wa afdaliha, tana kuma cikin mafi falalar ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad ashara Allahu ta'ala ilayha fi kitabihi, Allah madaukakin sarki ya yi nuni da ita a cikin littafinsa mai tsarki. Wa amara biha, ya yi umarni da ita. Hatta fi salatil khawfi, kai hatta a cikin sallar tsoro, sallar da ake yi lokacin yaƙi. Allah madaukakin sarki ya ce in dai jama'ar musulmi suka samu dama su yi jam'i lokacin da ake yaƙi, kaga shine lokacin da ya kamata a sassauta wa mutane. Amma Allah madaukakin sarki ya ce idan mutane suka samu kansu a cikin yanayin yaƙi kuma aka samu dama, to ai jam'i. Faqala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nisa'i, ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. سأل أغبيتي ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول مزان الله sallallahu alaihi wa sallam wa idha kunta fihim, ya rasulullah, idan ka kasance a cikin su, suwa kenan su sahabbanka lokacin da ake cikin yaki, fa aqamta lahumus salata, ka tsayar musu da sallah. Kaga ka tsayar musu da sallah, kai da su kenan. Sallar me kenan? Sallar jam'i. Sai Allah madaukakin sarki ya faɗi yadda za a yi sallar ana cikin halin tsoro. Fal taqum ta'ifatun minhum, sai ka tsaya, ko kuma wasu jama'a daga cikin sahabbanka sai su tsaya, ma aka tare da kai su salla kai da su, kana limami su kuma suna mamu. Waliya'khudhu aslihatahum, amma da yake lokacin yaki ne ba za a yi sakaci ba, kowanne ɗaya daga cikin masallatan nan zai zara takobin sa ya rike ta a hannu. Ina fata an fahimta. Shine waliya'khudhu aslihatahum, kowa zai rike makaminsa a hannu dan abokan gaba su san cewa a shirye suke, ko da za su far musu za su bar sallar su kare kansu. Fa idza sajadu, idan sun yi sujjada su waɗanda suke tare da kai, kuke sallah tare da su, falyakunu min wara'ikum, sai su kasance a bayanku. Ma'ana idan sun gama wannan raka'a tare da kai, to sai su tashi sai su kasance a bayanku yanzu. Walita'ati ta'ifatun ukhra, sai ɗaya tawagar wacce su ba su yi sallah tare da kai ba, sai su zo kuma su. Lam yusallu, waɗanda ba su yi sallah ba, fal yusallu ma'aka, sai su yi sallah ragowar abin da ya rage tare da kai. Duk za ku zo ku ji bayani insha Allah ta'ala. Waliya'khudhu hidrahum, Allah madaukakin sarki ce su ma su rike kimtsinsu, su shirya tsaf. Wa aslihatahum, kuma su rike makamansu su ma a hannu. Sai Allah madaukakin sarki ya faɗi illar da ya sa ya ce a yi haka, sai ya ce waddal ladhina kafaru, kun ga waɗannan kafirin da kuke fuskanta, kuke yaƙi da su, sun so a ce lau taghfuluna an aslihatikum, ina ma a ce kun shagala, kun gafala game da makamanku, kun aje su a gefe, kun shagalta da sallah. Fayamiluna alaikum mailatan wahida, sai su afka muku, afkawa guda ɗaya su gama da ku gaba ɗaya. Saboda haka sai Allah madaukakin sarki, da yake addinin musulunci addini ne ɗan tsari, sai aka ce a ɗauki takobi a riƙe don aiwa waɗancan kafirai barazana da suke ɗaya ɓangaren. Imam al-Baghawi alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa ya kawo afar daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda, yace wannan ayar ta sauka ne a zatul riqa, yakin da ake ce masa ghazwatu zatir riqa. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fuskanci abokan gaba mushrikai lokacin da lokacin sallah yayi. Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallaci sallar azhar shi da sahabbansa yadda aka saba yin sallah ta yau da kullun. Suka aje makamansu suka fuskanci alƙibla suna suka yi sallah, mushrikai suna can wajen. lokacin da suka ga masallama shirkai sai shedan ya jefa masa wani tunani dan me kuna ganin su suna sallah kun samu damar da za ku gama da su lokaci guda ku karbi da su sai suke tattaunawa tsakanin su to sai ɗaya daga cikin su ke cewa ku kyale su akwai sallar da za ta zo a gaba sallah ce mai matukar muhimmanci a wajen su tafi musu ƴaƴan su da iyalan su a wajen su ita ce sallar al'asr to ku bari idan sun zo wannan sallar sai mu dira akan su sai mu musu kaf daya to shine lokacin da sallar al'asr ta zo sai malaika jibril alaihi salam sai ya sauka sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayar wa idza kunta fihi faqamta lahum salata faltaqum ta'ifatu minka zuwa karshe to da ka sai aka ce da musulmi yanzu ba irin waccan sallar da kuka ta azar za ku yi ba yanzu ku canza ku irin wannan sallar in uwa wannan na ɗaya daga cikin anwa ko sifat daga cikin siffofi na sallar tsoro da ake yi sallar tsoro tana da anwa nau'o'i da annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi koyar wasu Allah madaukakin sarki koyar da su a cikin alqur'ani wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da su a cikin hadisi amma ba bayanin sallar tsoro muke ba saboda ka zamu yi bayanin wannan ayar da muka karanta ne kawai ita wannan ayar yadda ake yadda za a yi sallar ƴan uwa shine wani lokacin zai kasance lokacin da musulmi suke yaki da abokan gaba musulmi suna fuskantar alqibla abokan gaba suna fuskantar su wani lokaci kuma musulmi ba sa fuskantar alqibla abokan gaba ba sa fuskantar alqibla kamar misali a ce musulmi suna jihar kudu su kuma waɗanda suna jihar arewa kaga kowanne ba sa me ba sa alqibla to irin wannan yanayi idan an tashi za a yi sallah sai Allah madaukakin sarki ko yadda za a yi sallar shine sai a yi sau biyu na musulmi sau biyu za a yi dogon sau kuma kowanne sau sai ya dauki takobinsa sai ya rike a hannu sau na farko sai ya zo ya fuskanci abokan gaba ya rinka kallonsa da takobi a hannunsa ɗaya sau kuma sai ya kalli alqibla sai ya tada sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fara sallah haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi musu raka'a ta farko da ya raka'a ta farko da ya tashi ba ta bi ba kenan sai annabi ya tsaya wannan sauin da suke tare da shi sai suka cika sallar su annabi yana tsaye sai suka cika sallar su suka yi karatun fatiha da sura suka yi ruku'u suka yi sujjada suka yi tahiyya suka yi sallama su kadai sai kowa ya tashi da takubbansa sai suka koma sauin wadancan inda suke jira su kuma sai suka dawo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka dawo sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ga su raka'a ta farko kenan ko annabi kuma raka'a ta nawa ta biyu sai annabi ya cike musu ragowar raka'an nan guda daya sai ya zauna sai ya yi shiru da ya zauna bai sallama ba sai ya jira su kuma sai suka tashi suka bi sai suka ciko raka'ar su guda daya da suka ciko raka'ar su guda daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tahiyya ya sallama tare da su ina fata an gane to wannan shine irin nau'in sallar tsoro ta farko wacce Allah madaukakin sarki ya koyar a cikin alqur'ani akwai wasu nau'o'i da dama yanzu misali zan baku misali idan a ce ana fuskantar alqibla ne idan alqibla ake fuskanta kun ga abokan gaba a nan inda nake misali can kuma musulmi ne suna fuskantar alqibla to sau biyu za su yi kawai idan suka yi sau biyu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tada sallah zai raka'a zai karatun fatiha da sura ya ruku'i kowa zai ruku'i a cikin su suna kallon abokan gaba kuma kowa da takobi a hannunsa idan annabi ya dago daga ruku'u ba sujjada zai tuba kenan to sai ya tafi sujjada da sauin da yake bayan sa dai sauin kuma sai ya tsaya kyam an bayyana sai ya tsaya kyam da takobi yana rike ba sujjada a lokacin shi annabi zai sujjada ta farko ya dago ya sujjada ta biyu ya dago yana dagowa sai sauin da suke baya sai su dawo gaba na gaba sai su dawo baya su ma sai su sujjada da basu yi ba a lokacin annabi yana tsaye yana raka'a ta biyu idan yayi raka'a idan suka yi sujjada ta farko da ta biyu sai su dago sai su hada ina kenan a raka'a ta biyu kenan to idan aka tabarka a ta biyu ita ma haka za a yi zaka ga sauin da suka yi sujjada a raka'a ta farko ba su zuwa su yi sujjada a raka'a ta biyu ba ko tunda an samu canji to shi ma haka za su yi saboda haka idan aka yi sujjada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran da suke bayan sa ya yi sujjada sauran kuma sai su tsaya suna fuskantar abokan gaba da takubba saboda haka da zarar sun dago annabi ya dago daga sujjada sun zauna suna fuskantar abokan gaba na tsayin su kuma sai su zauna sai su sujada su guda biyu su dago sai su hada a tahiyya sai a sallama tare ina ba ta ambayin ta uwa wannan din nau'i ne daga cikin salatul khawf duk ya tabbata a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ita sallar tsoro ma annabi Allah subhanahu wataala cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana idan ma abiyarin tabe yaki yayi yaki ana gwabzawa ana dokekeniya to a lokacin babu batun tsayawa ba batun kallon alqibla a yadda kake tafiya kana kai suka haka zaka yi sallar kawai zaka tada sallah Allahu akbar karaya kana yi a cikin alwaka ba ruku'u ba sujada kawai ka jiga kana sallah a cikin zuciyarka yanzu zaka tsaya kana yaki ne ana kai masa har kana ruku'u ai ka muka dago sai dai ka ji ana yi haka Allah madaukakin sarki yace farijalan ku yi ta akan kafafuwanku auruku banin ko kuna hayi haka za a yi sallah wannan jin nuna maka muhimmancin sallah karfin da sallah take da shi a cikin addinin musulunci lokacin da yafi kowanne lokaci hadari a cikin rayuwarka shine lokacin da zaka iya rasa ranka Allah yace lokacin ma sai kai sallah to dan Allah wani lokaci zai yafe maka sallah wani lokaci da kawai kana zauna kana kallon TV ko kana daddana waya kawai ka kiyin sallah har lokacin sallah zai wuce kuma saboda kai ne dan ga taka ce barka je kai sallah kai yanzu eh Allah yace ga sallah lokacin da nake so a yi ta ka ki kawai kana harkokinka lokacin ta ya wuce kuma kace bari in tashi in je in yi ta yanzu ha ba akarama kallon mutumin da yake kan gargara zai iya mutuwa ko da yaushe kuma Allah yake yi aiki ba saban Allah yake ba mafi girman aiki yake virwatu salamin islam can kololuwan musulunci jihadi shi yake yi amma Allah madaukakin sarki yace sai kai sallah a lokacin duk da haka ba a yafe masa ba kaga babu wani yanayi da zaka shiga a ce an yafe maka sallah sai dai kawai in baka san inda kanka yake ba baka hankalta komai to wannan ku shikenan sallah ta fada akan kamar da ya tabbata Allah madaukakin sarki ya sa mu dace almuhim da Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa zallar sallar jami'i za a yi ta ko da ana cikin yaki وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب الصلاة مع الجماعة بالتي أتكين سنة مزان الله إرادة أمنتي سأرى تبتا أغريشي أكوي هديسي عددي ما سيوا دسكي نوني أبسا وجبت سلا أتكين متاني سلا الجماعة مثل ما لتي مسالا هديسا نزي كاوسدك أتكين مسالي بعدك بني يسالما تقول قوله صلى الله عليه وسلم fadin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wallabi nafsi biyadihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa yace na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad hamamtu an amura bi hatabin annabi yace na kusa nasa an amura bi hatabin nay umarni da atattara min kirare fayuhtabu aje ayyo min kirare atattara su kirare su ne karare da abinda zai iya tada wuta thumma amura bis salati sannan nay umarni da a tada sallah fayu'adhana laha ay mata kiran sallah thumma amura rajulan fayu'ammu an-nas sannan na umarce ɗaya daga cikin sahabbai ya shiga yau mutane limanci ba ni ba thumma ukhalifa ila rijali ni kuma sai in saba in tafi zuwa ga mutanen da fa uharriq alaihim buyutahum in kowane gidajen su yadda yake shine sai in tafi zuwa ga gidajen mutanen da ba sa zuwa sallar jami'i annabi ya ce fa uharriq buyutahum wannan kiraran amfanin su kowa in ji in sawa gidansa wuta kana gida kana zaune lokacin sallar jami'i yayi kawai sai da kaji annabi ya sama wuta sallallahu alaihi wasallam kawo kai yadda annabi yake da tausayi da jin kai a ce annabi ya ji ya sawa gidanka wuta ai ka san aikin ka ba karbi bane eh ka san mujirmancin mutum ba kadan bane laifinsa ba kadan bane to shine annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi yace wallazi nafsi bi yadihi da rantsi da wanda raina yake hannunsa law ya'lamu ahaduhum inda a ce ɗaya daga cikin mutanen da suke zama a gida suke fitowa su sallar jami'i ya san cewa annahu yajidu arqan saminan zai samu wani kashi mai nama shine arqan saminan kashi wanda yake akwai nama a jikinsa akwai ragowar nama al'arqu ana fadar kashin da yake akwai dan ragowar nama a jikin shi ba a gama ya cire naman gaba ɗaya ba aw mirmataini ko ya samu kashin kafa irin wajen kofata kofatan na kasa wanda yake akwai nama a cikin sa shine mirmataini ma'ana koda naman ba wani mai yawa bane koda naman ba wani wanda za a ce wani nama ne na musamman ba dan nama ya dan samu wanda zai ci ma'ana inda wani abin duniya zai samu shine abin da annabi yake so ya gaya mana. Inda ya san cewa zai samu wani abin duniya la shahidal isha, wallahi da sai ya halarci sallar isha. Amma dan ya san yanzu kawai ladan Allah madaukakin sarki zai samu shi, kuma lada ba ganin sa ake ba. Idan kai sallar zai ce Allah ya baka lada, ina ladan yake? Mutum ba gani zai ba. Amma da cewa akai duk wanda ya halarci sallar asuba a wannan masallaci na Ammar bin Yasir, za a raba 10,000. Wallahi gidan mai unguwa sai kaga mutane. Ba haka bane? Ko kawa za a yi kofofin nan sai an faffasa su. A ce duk wanda ya salla a masallacin nan yau tabbas akwai 10,000. Kai da kake salla a sawun gaban nan wallahi ba za ka samu waje ba. Amma saboda kawai lada za a zo a samu, kaga kowa yana gida yana baccin sa. To wannan manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace, na kusa ne umarni ni da wasu mutane, ɗauki wasu mutane tare da ni, sai mu tafi mu je mu yo kirare a yo ice, sai in sa a ta a kiran sallah, in sa a ta da sallah, in umarci wani ya shiga mutane sallah, da ni da waɗannan mutanen da suke tare da ni sai mu tafi gidajen waɗanda ba sa sallar jam'i, sai mu je duk mu kona gidajensu. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yanzu kana gani cewa abinda annabi ya ce zai yi na rukun kona gidajen mutane, shin abin da yake a matsayin mustahabi annabi zai yi haka? Ai sai abin da ya kai darajar mai wajibci. Wannan na ɗaya daga cikin hadisan da malamai suke cewa tabbas sallar jam'i wajibi ce. In dai ka ji an yi kiran sallah a masallaci za a yi sallah, to wajibinka ne ka amsa ka zo ka bi limami, sai dai idan akwai uzurin da shari'a ta baka dama, wannan kuwa wani abu ne na daban. Hadisi na biyu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi na farko Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-adhan babu wujubi salati al-jama'a, hadisi mai lamba ta 644, wa muslim Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitab al-masajid babu fadli salati al-jama'a, babin da ke bayani game da fadlar sallar jama'a, hadisi mai lamba ta 651. Hadisi na biyu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, man sami'an nida'a, yace wanda duk ya ji kiran sallah, bari ku je yin uwa, annabi yace wanda duk ya ji kiran sallah, falam ya'tihi, bai zo wa kiran sallar da aka yi masa ba, aka ce hayya 'ala salah, me kenan? Marmaza ka taho zuwa ga sallah, bar abin da kake ka taho zuwa ga sallah, shine hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah, marmaza ka taho zuwa ga wani babban rabo da zaka samu. Sai mutun yayi birris yake zuwa ga sallah, yake zuwa ga wannan babban rabo, fala salata lahu, annabi yace to koda yayi sallah a gida ba shi da sallah, illa min udhrin, sai dai idan akwai uzurin da shari'a ta bashi dama. Wannan hadisi ɗan uwa Imam al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nasa, kitabus salati babu tashdidi fi takhallufi 'anil jama'a, babin da yake bayani game da tsanantawa ga barin sallar jam'i, hadisi mai lamba ta 551. Ibn Majah ya fitar da shi a cikin kitabul masajidi babu fadli salati fi jama'atin, hadisi mai lamba ta 793. Wannan hadisi al-Imam Nasiruddin Albani ya inganta shi tare da cewa Ibn Hajar al-Asqalani ya inganta shi, amma rajjaha waqafuhu, ya rinjayar da kasancewar hadisin mauqufi ne, ma'ana sahabin da ya faɗa hadisin, da ya karanto hadisin, shi magana sace ba maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na uku, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lirrajulil a'ma, faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ga wannan mutumin makahu, alladhi talaba minhu an yurakhisa lahu fi salati fi baitihi, wanda ya nemi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi masa rangwame ya rinka sallah a gidansa, saboda wasu dalilai. Makaho ne yazo zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wasu uzurrurruka, kuma kowanne uzuri mai ƙarfi ne. Na farko, shi makaho ne baya gani. Na biyu, ba shi da ɗan jagora. Na uku, wani lokaci idan aka yi ruwa ko kuma da daddare akwai ƙwaruka ko ƙwanƙwamai ko ruwa ko ciɓalɓali, zai iya faɗawa ya ji ciwo ya cutar da kansa. Yace annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ba shi dama ya rinka sallah a cikin gidansa. Sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace masa atasma'un nida'a bisalah, kana jin kiran sallah idan an yi? Idan aka kira sallah daga gida kana jiyowa a lokacin ba lasibika, ba lasibika. Idan aka ce hayya ala sallah kana ji? Qala na'am, yace eh ina ji ya rasulullah. Qala sai annabi yace masa fa ajib, sai ka amsa, sai ka fito ka zo duk da uzurinsa, eh duk da uzurinsa, saboda girman sallar jami'i. Kai da ba makaho ba, kai da babu abin da zai cutar da kai a hanya, kai da lasibika ce ba take kai maka ba maryam mutum ba. Yanzu akwai wanda zai ce ba ya jin kiran sallah tsakani da Allah? Akwai wanda zai ce shi ba ya jin kiran sallah daga gidansa? To sai ka amsa. Fa ajib, in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka amsa. Yan uwa, wannan hadisi ingantacce ne, Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajidi, babu yajibu itiyanil masjidi ala man sami'a nida, dole ne, wajibi ne mutum ya je masallaci irin ya ji kiran sallah. Haka Imam Muslim ya kulla babu, hadisi mai lamba ta 653. Wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, babban sahabi Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda, yace walaqad ra'aytuna, yace haqiqa ni ina kallon mu Musa babban manzon Allah, tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kamar lokacin da ke bada labarin yana tuno ba, yace ina iya tunowa ina ganin mu Musa habbai, wa ma yatakhallafu anha, ba wanda yake zama yaqin sallar jami'i, ai an salatul jama'a, ai ba wanda yake zama yaqin sallar jama'a, illa munafiqun ma'lumun nifaq, sai wanda yake munafiki, munafikin ma kowa ya san munafiki ne, ma'lumun nifaq, sanannan munafinci an san wane munafiki ne. To irin waɗannan su ne zaka ga babu ruwansu, ana sallar jam'i ba za su fito ba. To waɗannan su ne waɗanda suke zama wa sallar jam'i ba sa zuwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inji Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda, yace walaqad kana ar-rajulu, shi yasa haƙiƙa mutun ya kasance a wancan lokaci, yu'ta bihi, zaka ga an zo da shi masallaci, yuhada bainar rajulaini, an daidaita shi, an ɗauko shi tsakanin mutane guda biyu saboda rashin lafiya, ɗaya a nan ɗinsa, ɗaya a nan ɗinsa, ɗaya ya riƙe wannan kafadar, ɗaya ya riƙe wannan kafadar, ana jawo shi haka yana tawa, ba fa ya iya tafiya da kansa. Sahabbai, Allah ya ƙara musu yarda, ba ya iya tafiya da kansa, amma bai dai sallah gida ba, zai ce a zo a ɗauko shi, ina ƴaƴansa, ina na kusa da shi, a zo a ɗauko shi, sai a zo a ɗauko shi, ana jawo shi, ana jawo shi, an zo na da shi a cikin masallaci a sahu, in yi sallah kuma a zo a ɗauke shi a mai da shi. Allah ya yafe mana. Hatta yuqama fi safi, har sai an zo an tsaye da shi a cikin sahu, yayi sallah sannan a mai da shi gida. Wannan hadisi ɗin uwa Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul masajidi, babu salatil jama'ati min sunanil huda, babin da ke bayani game da sallar jama'a tana ɗaya daga cikin sunnoni na shari'a, hadisi mai lamba ta 654. ƴan uwa, wannan kadai hadisan iya waɗannan da malam ya kawo maka, baka buƙatar wani ƙarin bayani, zaka gane ƙarfin da sallar jami'i take da shi. Sallar jami'i tana da ƙarfi ƙwarai da gaske, saboda abu ne da yake da alaƙa da haɗuwar mutane. Addinin musulunci kuma yana son haɗin kai, yana son tattaruwa, yana son a haɗa a yi wani aiki na gaba ɗaya. Mafi girman aiki kuma shi zai sallah a wajen musulmi. To shi yasa ana so a rinka fitowa ana yin sallah a cikin mutane. Wan nadhru sahihu yaqtadi wujuba wa yaqtadi wujubaha, mala yace hatta an nadhru sahih, in ka kalli abu, kallo ingantaccen, kallo bincike mai inganci, yana hukunta wajabcin sallar jami'i, ba ma wai nasi ba kadai. Idan za ka yi tunani ingantacce, za ka ga ai ya dace mutane su fito su yi sallah. Fa innal ummatal islamiyyata ummatun wahidatu, saboda ita al'umma ta musulunci ai za ka ga al'umma ce guda ɗaya. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, al'umma ce da ake santa da wahada, ta kasance guda ɗaya, kai ni ne, ni ma kai ne. Addinin musulunci baya son rarrabuwa, addinin musulunci baya son wannan yana can wani, addinin musulunci baya son wani, ana son ɗayantaka, kowa ya rinka jin ɗan uwansa. To ɗaya daga cikin manufofin addinin musulunci kina, wala yatahaqqaqu kamalul wahdati illa bi kauniha tajtamiu ala ibadatiha, wannan kadaicin da addinin musulunci yake so al'umma ta kasance guda ɗaya kuwa, ba zai tabbata ba cikarsa ba zai tabbata ba sai idan al'ummar ta kasance tana taruwa a wajen ibadarta, tana haduwa a wajen ibadarta. Wa ajallul ibadati, mafi girman ibada kuma, wa afdaluha wa afdaliha wa afdaluha, kuma mafi falalar ibada, wa akiduha, mafi karfin ibada, as-salah, ita ce sallah. Fa kana min al-wajibi 'ala al-ummati al-islamiyyati an tajtami'a 'ala hadhihi as-salah. Saboda haka na daga cikin abin da yake wajibi akan wannan al'umma ta musulunci ta ranka haduwa dan bayar da wannan sallah tare. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u rahimahumullah, bale ce malamai sun yi sabani, Allah ya musu rahama, ba'da ittifaqihim 'ala annaha min akid al-ibadat, bayan sun hada akan cewa sallah jam'i tafi kowace sallah karfi a cikin tafi kowace ibada karfi a cikin ibadu. Wa ajalli ta'ati, kuma tafi kowace ibada girma. Ikhtalafu, sai suke sabani, hal hiya shartu li sihhati salah, shin sallah jam'i sharadi ce daga cikin sharadin da suke nuna ingancin sallah, aw anna salata tasihhu bidunha ma al-ithmi, ko kuma sallah ta yiwu koda mutum bai yi sallar jam'i ba sai dai mutum ya saba Allah madaukakin sarki, kun ga ta zama to wajiba kenan. Ma akhilafatin ukhra, tare da wasu sabaninnika daban da malamai suka yi. Was sahihu, sai Malik Uthaymeen yace abinda yake mafi inganci, annaha wajibul lis-salati, cewa ita sallar jam'i wajibi ce ga sallah, wajibi ne mutum yayi ta a cikin mutane. Walaysat shartan fi sihhatiha, ba sharadi ne na ita sallar ba, lakin man tarakaha fa huwa athimun, sai dai wanda ya kyale sallar jam'i bai yi ta a cikin mutane ba to ya saba Allah madaukakin sarki kamar yadda muka bayyana. Illa an yakuna lahu udhrun shar'iyyun, sai dai idan yana da uzuri da shari'a za ta karba. To wannan kuwa babu komai insha Allah ta'ala. Wa dalilu kauniha laysat shartan li sihhati as-salah, dalilin kasancewar sallah ba shar'i ce daga cikin shartin sallah ba, huwa anna ar-rasula alayhi as-salatu was-salam faddala salata al-jama'ati ala salati al-fardhi, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fifita sallar jama'a da sallar mutum daya, ya nuna sallar jama'a tana da fifiko akan sallar mutum daya. Wa tabdilu salati al-jama'ati, fifita sallar jama'a da akai kuwa ala salati al-fardhi, abisa sallar mutum daya, yadullu ala anna fi salati al-fardhi fadlan, sai nuna mana ashe sallar mutum ɗayan ita ma tana da me, tana da nata falalar, sai dai kuma falalar sallar jam'i ta bi. Bari ku ji yadda abin yake. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja, ko bi 25 daraja. Sallar jama'a tafi falala daga sallar mutum ɗaya da daraja har 25 ko 27 me da ya tabbata a cikin hadisi. To da aka ce sallar jama'a da mutum yayi ta a cikin mutane tafi falala sama da sallar mutum daya, sai ya nuna maka ashe sallar mutum daya ita ma tana da falala, sai dai sallar mutane da yawa tafi me, tafi falala. Dan uwa kun fahimci istinbadin malam ko? To ai tunda aka ce sallar mutum daya tana da falala, sai ya nuna cewa ashe ba sharadi bace. Inda sharadi ce kaga babu yadda za a ce tana da wani falala. Abinda mutum yanzu misali sallar da kai ta ba alwala, ina falalarta? To daidai ne. Inda sharadi ce duk mutumin da ya sallah ba a cikin jam'i ba, to kamar mutum ne ya sallah babu alwala, ba bambanci. Ina fata an fahimta. To sai malam ya ce ita sallar jam'i babban abin da yafi shine wajibi ce, bata kai matsayin sharadi ba. Wani zai ce to me yasa aka ce tana da falala? Eh, tana da falala ne idan ka samu kanka a cikin uzurin da shari'a ta baka dama. Ba haka bane? Wani lokaci duk yadda ka iya, duk kokarinka sai ka samu kanka a cikin yanayin da sai kai sallah kai kadai, haka ne ko ba haka bane? Kuma Allah madaukakin sarki ya san da wannan, sai mana rangwame. Allah ya san raunin mu, sai mana rangwame. To idan ka samu kanka a uzurin da zaka yi sallah kai kadai sai kai ta, to sallar ka tayi kuma ta karbu, sai dai darajarka da darajar mutumin da ya sallah a cikin jam'i har yanzu akwai bambanci, tunda an yabe maka fa, ba a tumaka, amma bambancin ku da wanda ya sallah a cikin jam'i akwai daraja har guda 27. In aka ce daraja kamar yadda na shani mai ta, ba lada ake nufi ba al-ajaru aka ce ko afwabu ba, daraja a wannan hadisi annabi ya nuna mana abin da ake nufi da daraja. Annabi ya ce tun daga lokacin da mutum ya tashi daga gida yayi alula, babu abin da ya fito da shi daga gida sai me, sai zuwa masallaci. Duk taku ɗaya da zai yi daga masallaci zuwa gida za a rubuta masa, Allah ya ɗaukaka darajarsa, sannan an kankare masa zunubinsa. Idan ka ƙara takawa an ɗaukaka darajarka, an kankare maka zunubi, ka ƙara takawa a ɗaukaka har ka zo masallaci. Kaga yawan takunka yawan me, yawan ladanka. To kaga wannan daraja ce ko ba daraja bace? Daraja ce. Yanzu sai ka zo masallaci, akwai masu fitowa masallaci ƙarfe 4 su zo su zauna na asuba, suna jira a zo ayi sallah, suna tasbihi. To waɗannan idan suka zo suka zauna suna wannan tasbihi, har limami ya zo a tara sallah, ana rubuta masa ladan sallah ne. An fahimta? Za a yi ta rubuta musu kuna cikin sallah, kuna cikin sallah, kuna, har limami ya zo a tara sallah, ladan sallah ake rubuta musu. Wannan daraja ce ko ba daraja bace? Daraja ce. Sannan mala'iku za su yi ta musu addu'a, za su yi ta musu salati, suna cewa Allah ya gafarta muku, Allah ya ji kanku, wallahi haka annabi ya faɗa. Tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Mala'iku za su yi ta musu tasbihi, suna za su yi ta musu addu'a, Allah ya ji kanku, Allah ya gafarta muku, har sai limami ya zo. Kaga shi kafin ma a yi sallar ya samu ladan sallah da yawa. Wannan daraja ce ko ba daraja bace? Daraja ce. To ashe kaga bambancin mutumin da ya sallah shi kadai, wanda yake a gida zai samu wannan? Babu wannan. To shi sai daraja ba ɗaya bace. Eh, to shine abin da ake nufi da daraja ɗin. Daraja bayan daraja, daraja bayan daraja. Saboda haka duk mutumin da ya sallah shi kadai, Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sallarsa inda akwai uzuri, amma ya sani ba zai taɓa kaiwa zuwa ga wanda ya sallah a cikin jam'i ba. A baya malam ya kama wata kissa ta wani bawan Allah daga cikin magabata da ya sallah shi kadai. Lokacin da ya rasa sallah da wani uzuri mai ƙarfi, duk sai da ya zaga masallatan garinsu, duk masallacin da yake garin sai da ya zaga bai samu sallar jam'i ba ko ina an idar. To da ka shi da ya tashi ana sai ijtihadin sai ya sallah sau 27. Kun gane hikimar sa ai ko? Tunda an ce bi 27 daraja sai ya 27, da ya kwanta bacci sai mafarki. Gashi nan wasu mutane sun zo suna tafiya akan doki, ingarman doki suna gudu, shi kuma yana ƙasa yana bin su. Yanzu ka hada gudun ingarman doki da gudun mutumin da yake tafiya a ƙasa, to masu ingarman doki su ne wanda suke sallar jam'i, shi kuma yadda ya 27 shi ne wanda yake tafiya a ƙasa. Har yanzu akwai me? Akwai bambanci. Daraja kenan. Allah ya sa mu dace. Wa zalika la yakunu illa idha kanat sahiha. Hakan ku ba zai kasance ba sai idan sallar tasa da shi kadai ta kasance ingantacciya. Wa ala kulli halin fa yajibu ala kulli muslimin dhakarun baligun ay yashhada salatal jamaa. Malai yace kowane hali dai dole ne ga mutumin da yake namiji kuma baligi ya halici sallar jami'i. Sawa'un kana zalika fi safari am fil hadiri. Duk ɗaya ne a cikin tafiya ne ko kuma a halin zaman gida. Wannan akwai sabani. Wasu daga cikin malamai suka ce idan mutum yana cikin halin tafiya, sallar jami'i mustahabba ce a gare shi, ba wajibi ba ce. Wasu kuma suka ce wajibi ce, amma dai malaman da suke cewa mustahabba ce maganar tana da ƙarfi, tunda aka ba mutum dama ya kasaru. Ina fata an fahimta. Kaga kasaru ba za ta yi ka je cikin mutane kai musu kasaru ba, sai dai idan za ka bi limami ka cika. Haka ne ko? To tunda aka ce kai kasaru, kaga za ka in sallar ka kai kadai kenan ko? Amma malami suka ce abin da ya fi, ko da a cikin jama'a kake, ko da a cikin tafiya kake, in ka je inda kake sai ka ji an yi kiran sallah, to ka amsa wannan kiran sallah saboda hadisin da ya gabata. Ka amsa ka je cikin mutane kai sallah. Idan wanda dalili zai sa ya kai sallah kai kadai, to sai kai kasara a lokacin. Wa inna min hududi ma anzalallahu ala rasulihi hududa salatil jama'a. Daga cikin iyakokin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabinsa akwai iyakoki na sallar jama'a. Haythu hadda lil imami fiha wal ma'mumi ma lam yakun mahdudan fi halatil infirad. Yadda Allah maɗaukakin sarki ya iyakance wa limami da wanda yake sallah shi kadai wasu iyakoki irin wanda ba iyakance su ba ga mutumin da yake sallah shi kadai. Wa kullu wahidin minhuma mas'ulun amma yahtassu bihi. Kowanne ɗaya daga cikin su kuma za a tambaye shi game da abin da yake bance shi. Insha Allah ta'ala waɗannan masail din su ne za mu ji su a sati mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. نعم 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 اي to abai kamata ba gaskiya eh bai kamata ba ga mata a ce su zo masallaci su yi sallah shine abin da yafi amma hakan da suka ba ka ce sun yi haramun ba amma dai abin da yafi dacewa in sun ji kiran sallah su amsa amma a matsayin su na matafiya in suka su bakwai suna sallah sallar su tayi babu laifi eh tayi insha Allah ta'ala na'am نعم ibadai bane gaskiya yace idan mutum yazo ya tarar da mutum yana nafila sai limami ya shigo idan limami ya shigo cikin masallaci na faɗa cewa annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a garshe duk sallar da ake batattiya ce sai wace limami ya tayar saboda haka in ka ci gaba da wannan sallar da kake baka da sallah nace sai malaman da suka ce sai dai idan mutum ya kai raka'a ta karshe shi ma kuma gaggautawa aka ce gaggautawa bai kamata a ce limami ya shigo masallaci kuma kana ta rogo sujjada ba a wannan ba daidai bane da limami ya shigo yi sauri subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala dago ita yayi sauri ka tashi ka bin limami dan bin limami shine abin da yake dolan ka wajibi a lokacin wannan tambaya ce na samu akan tebur wani bawan Allah yake cewa malam akwai wani abu da yake damuna jiya a cikin karatunka akwai wani guri da kace idan mutum ya ci zalin dan uwansa ranar alkiyama za a ringa daukar ladansa ana biyan bashi da shi haka manzon Allah ya faɗa ko sallallahu alaihi wasallam malam shekarun baya na taba rike wani mukami a wata gwamnati babu wani aiki da nayi sai baba kere da dukiyar al'umma na dinga siyan kadarori da siyan da siyar da ofa wannan gidan ma a lokacin yace duk wanda ya ci duki menene a lokacin yace duk wanda ya ci dukiyar al'umma Allah ya isa wani mai gidan ma yace a lokacin menene duk wanda ya ci dukiyar al'umma dai Allah ya isa yanzu duk abinda na mallaka babu yanzu taya zan nemi afuwar wannan mutanen kuma wasu daga cikin su sun mutu idan na rike istighfari Allah zai yafe min ko sai na fito na nemi afuwar su wallahi abin ya dame ni yanzu an kai wajen shekara 20 ce mallam nagode ina sauraron wannan karatunka ne online nagode Allah ya saka da alkhairi ina sauraron amsa daga gare ka yan kwakunji tambayar aiko a zahiri tsakani da Allah dukiyar al'umma babu wanda isa yafe maka ita sai mai dukiyar duk wanda ya ci dukiyar wani kai ka san ba haƙƙinka bane babu yadda za a yi wani ya yafe maka sai shi mai dukiyar amma dai babban abin farin ciki dan uwa shine da ka gane abin da kai ba daidai bane yanzu kuma kai nadama to abin da zan baka shawara shine idan akwai waɗanda zaka iya samu daga cikin waɗancan mutane ka same su su yafe maka tunda yanzu baka da shi ka same su ka roki gafara su su yafe maka waɗanda baka iya kaiwa zuwa gare su ka ci gaba da ayyukan alkhairi ka ci gaba da azumin nafila da sallar nafila da dan sadakar abin da ya rage maka a hannu wanda kake da shi ka kauce wa saban Allah madaukakin sarki idan Allah madaukakin sarki ya so ka da rahama idan Allah ya tashi kiyama sai Allah zai iya biyan su daga asusunsa idan kuma Allah madaukakin sarki ya so ya kama ka gurin laifinka to zaka biya su ina fatan bayyanta kaga matsalar cin haƙin da ba naka bake eh kaga yanzu abin da yace a cikin abin din duk gaba da dukiyar babu wato abinda muka kasa fahimta shine kamar abinda na samu ta hanyar abinda mutum ya samu ta hanyar haram yana dorewa wallahi galibi bai fiye dorewa wallahi galibi bai fiye dorewa ba idan ma Allah ya dorar da shi sai Allah ya cire maka abu mafi muhimmanci shine kwanciyar hankali duk mutumin da yake rubuta ciki akan dukiyar mutane yake zaluntar mutane duk yadda ya tara kuɗi karshe wallahi sai kaga bashi da nutsuwa sai Allah ya cire masa kwanciyar hankali wannan ka'ida ce ba yadda za ka zalunci mutane baka tafi fari ba za ta yi ba tun a duniya wallahi sai mutun ya gani to shi yasa ka wadace da abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara naka ka wadace da abinda Allah madaukakin sarki kaddara hakkinka ne, wallahi ya ishe ka, ya ishe ka duk abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka samu, ba zai kubce maka ba. Kai ne kai kake gaggawa sai ka bi hanyar da bata dace ba, amma ka bi hanyar da ya kamata, ka je ka nemi halak dinka, wallahi sai Allah ya kawo maka shi. To shi sai uwa mu guji haramun, Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu.
Amin.
Eh, Allah ya kiyaye mu. Eh, kai kuma dan uwa, Allah ya baka ikon ku fita daga wannan hali da ka shiga ciki, Allah ya baka ikon biyan su. Allah kuma ya kiyaye mu gaba ɗaya da babu afa cikin irin waɗannan abubuwan ba. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya. Kuskure ko tuntuɓin harshe da muke, Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Amin, amin.